محمد وآله محمد.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيت الله في أرضي صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا مناسبة يا حددا وكم نشوف أنت مناسبة يا حددا وتمولد النبي صلى الله عليه وآله يومنا 27 gashi kuma a shekarun baya an rika yin shi ne a watan Shawwal, wanda a lokacin na kan sami wannan daidai wannan lokacin dama in taya mu murnan sallah, kuma har in dan tunatar da mu dangane da azumin da aka kammala. To amma yanzu tunda ya zama watan ya canza, wannan ma shi ma wannan dugon zai canza kenan ya zuwa taya mu murnan zagayowar watan haihuwar biyayyen halitta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ali. To kuma da yake babban abin da ya tara mu anan shine ainihin bikin yayi dalibai na makarantu daban-daban da can a baya mun rika yi na makaranta guda ce kawai godiya din rijiyar Lemo, wanda ta kan yaye dalibai kamar ko 20 ko 23 da yan kai kadan ko 10. Amma wannan karan ainihin makarantu ne daban-daban suka harhatu har ma da na nesa har da wasu ba'adi daga Suleja can kusa da Abuja aka harhatu. Ya zama ranar hadizai ne wannan rana, ya zama ainihin kimanin mutum 62 ne ko da uku kamar 62 waɗanda ainihin suke sauka a yau, ko mun ce ake yaye su ainihin muke ta murna sun kammala haddan alqur'ani insha Allah. Zan fara dangane da wannan ni'ima ce babba wanda Allah ta'ala ya albarkaci wannan al'umma tamu da wannan ihtimami da alqur'ani, wadda wannan al'umma ta yi fice dangane da wannan a duniyar musulmi. Kuma alhamdulillah har yanzu tutan tananan na filfilawa dangane da wannan fice da ta yi na ainihin muhimmantar da haddan alqur'ani, wadda ainihin har yanzu abinda muke ta gadara da shi a wuraren a sauran duniyar musulmi shine ainihin yadda ainihin itimamin mu da alqur'ani da rubuta shi da hannu, har ma babban bai wanda ko da mukan kai ma wasu shine sai mu nuna musu ga alqur'ani rubutun hannu, wanda su abin al'ajabi ne a wajen su da yawan gaske. Don da yawa yanzu galiba za ka ga mutane an an shagalta da amfani da bugun inji tun da ya samu, tun ma bugun hajariya da ya samu da ake yi mai bugun dutse tun da ya samu shikenan wannan, tana yanzu kuma bugun fe computer ma ya samu, yanzu alqur'ani ma ainihin wayan arjihu ma sai mutun ya karanta, jama'a sun fara daina rubutu kuma lokacin yanzu tun typewriter har yanzu da ainihin allon rubutu na mai na computer wanda shi ya yana neman ya dauke mutane daga rubutu, amma mu mutanen mu har yanzu sun nace da rubuta alqur'ani da hannu kuma ainihin sun shahara da wannan. To wannan baiwa kuma har wallahi wannan harka ita kuma ba a barta a baya ba, yanzu shekaru da dama ainihin ana wannan biki na yaye dalibai mahaddata kowace shekara, har ma ya zama na yayi ainihin kusan kowace fudiya a kuma kowane gari yanzu sun fara ainihin kamar in ce gasa na kokarin bude sashen hadda, kusan ba da jimawa zai zama duk wata fudiya a kowane gari da zama tana da sashen hadda. To har ma wannan maulidin Fulani hasatan yake cewa muna fata kuma har wala yau mu fara ganin mahaddata daga makiyaya Fulani waɗanda su ma nan gaba insha Allah wannan kalubale da muka yi musu na fata nan gaba shi ma a ce waɗannan makiyaya ne a rugage amma su ma mahaddata ne. Hadda alqur'ani muhimmin abu ne domin kuwa ainihin aiki da alqur'ani sai an san alqur'ani. Allah ta'ala yana cewa da manzonsa inna sanulqi alayka qawlan thaqila, masu tafsiri suna cewa qawlan thaqila shine aiki da alqur'ani. To sai aka masa tarbiyyan karatu, sannan kuma aka ce to ya karatu ya sallah don za a tsora masa ainihin zance mai nauyi. To yanzu mahaddata duk da muna taya ku munnan kun haddace alqur'ani alhamdulillah, amma fa kaulan thaqil da nauyi, domin alqur'ani gobe kiyama imma hujja ne gare ka ko akan ka, hujja gare ka in kai aiki da shi. Za a ce da makaracin alqur'ani domin adadin alqur'ani aljanna hawa ce, kuma hawanta adadin ayoyin alqur'ani ne, za a ce mishi karanta ka hau gidanka na karshen ayan da zaka karanta, idan haddanta cije masa to sai ya tsaya inda karatu ya tsaya nan gidansa yake. Ana cewa adadin ayoyin alqur'ani sun kai 6,666, don haka ne kaga hawa kenan na aljanna kenan. To idan mutun ya kiyaye ayoyin gaba daya to ƙuryan ƙarshe ne aljannansa, tsororuwan ƙarshe, ba zai ci ƙuryan ƙasa kenan, tsororuwan ƙarshe na sama na shine mazaunin sa. Saboda kaga yanzu ainihin kiyaye alqur'ani ya wuce kiyaye lafuzza matakin farko ne, ya lafuzan alqur'ani matakin farko ne, mataki na biyu shine aiki da shi. To kiyaye aiki da shi kam ba zai yi maka ba in ba ka kiyaye lafuzan ba, saboda ka kiyaye lafuzan awwalan sannan aikin tsaniya, sannan kuma kiyaye lafazi ba aiki ko kuma saba ma aikin sa, to kuma shi mummunan abu ne, sai alqur'ani ya koma ya zama hujja akan kawai ya zubilla. To fatan mu ita ce yanzu wannan yanzu ya zama wannan hujja ce gare ku ba akan ku ba, yanzu kamar duk kowannan ku an miƙa masa mabudin aljanna, gashi nan aka bashi gashi nan mabudin aljanna, yanzu akan aljanna tsaf an riga an maka garanti. To amma me mabudin yana hannunka kana iya yarwa, in ka yarda mabudin mana baka aiki da abin da ka karanta ba, ka watsi da shi, to shi kenan ka yarda mabudi. Kaga yanzu ka samu mabudi, yanzu ya rage ka rike mabudin ka an kam har ya zuwa lokacin da zaka je ka bude ka shiga insha Allah. Muna fata Allah ta'ala ya yi albarka ga gare ku mahaddatan nan da wanda suka haddace baya da wanda za su zo gaba, Allah ya sa albarka gare ku, Allah ya muku albarka, ya amfanar da ku da karatun da kuka yi, ya kuma amfanar da wannan al'umma da karatun da kuka yi, ya kuma amfanar da hasatan ma iyayenku da kuma iyayenku nan gaba insha Allahul Azim. To wannan dangane da ma haddata kenan, akwai kule da zamu yi ma babba, zan ci mishi kule ba, domin ci aiki ne a gabanmu babba dangane da al'amarin makarantu din na hadda. Ya kamata ya zaman da kenan mun haɗu tare da al'umma, na san mun yi wani biki ana a ranar 16 ga wannan wata, mun yi biki na musamman na ɗaliban fodiya gaba ɗaya, kuma ba'adin malamai sun yi magana a ranar dangane da matsalolin da ake fuskanta dangane da makarantun fodiya, saboda ainihi ba a samun tallafi yadda ya kamata ta ɓangaren iyaye, domin kamata ya zamana wannan alhaki ne da al'umma ta ɗauka makanta, tunda kuma ta zubar, to su wannan ya koma kan mu ɗaiɗaikunmu wanda ba za mu ƙyale mu ga wannan abin ya faɗi ba. To karatun nan ya kamata ya zama an bashi duk tallafin da yake bukata don karatu ɗin, domin idan mutum ya ga halin da yaran nan suke karatu lallai zai tausaya musu. Ya kamata a ce suna da gini ne wanda ya dace da kyakkyawan rayuwa, ainihin wato kenan akwai gini mai kyau, kowa ne da ɗakinsa da gadonsa da katifansa da air conditioningsa, wuta kuma ba ɗaukewa sam, in ana sanyi kuma yana da hita, sannan kuma yana da kayan makaranta ainihin dozin guda kowace rana ya sa, bayan kwana 7 a ɗauka gaba ɗaya a wanke masa a gogoge masa kowace rana da wanda zai sa daban, ba kun baya wanki baya guga, akwai masu masa wanki da guga. Sannan kuma in ya zo karatunsa ainihin ga karin kumallo nan lafiya lau, akwai kwai, akwai hanta da burodi an ɗan gasa shi, sannan da abin sha daidai gwargwado, sannan kuma ƙarfe 11 na rana a je shan madara, ai gyalan a je a sha madara. To haka ya kamata mallam, sannan da rana a ci abinci yadda ya kamata da daddare ma kazalik, sannan ai ta karatu, ba shi da matsalan ci, ba na sha, ba na suturan sawa, ba na wurin kwana, ba yi da wani abin da yake gabansa illa ya yi karatu kawai, karatu kawai, haka ya kamata. To amma yanzu al'amarin ba haka ba ne, an bari daidai gwargwado, kowa iyaye na ɗaukan ɗawainin yaransu daidai gwargwado ne za su yi ne, wasu za su iya daidai gwargwado, su kuma ba su iya ba. Wani yadda matsalan gida na shafan karatun yaro, saboda ainihin wani zai zo yana karatun yana hamma, kila ma ko bai karin kamallo yadda ya kamata ba, kamar yadda nake ba labarin gaskiya na taɓa zuwa lokacin ina ɗalibi cikin sabi'inu ne, ina ɗalibin jami'a, mun je wani taro a Fortiscum, to sai muka nan daga nan Kano na shiga mota irin lokacin bas na, sai ta cika ta tashi can wajen, ina jin mun tashi ko wajen 11 dare ne, muka isa dai Fortiscum wajen ƙarfe 2 na dare. To shikenan sai ni kuma na ce zan tafi makarantar da muke taro, sai suka bani shawara kar in tafi din dare ne. To kuma na san cewa aka ce mutanen gari suka baka shawaran abu karka, sai ka ƙibin shawara, sai ni to shikenan, to sai shi ne sai ainihin aka taimaka ma aka bani wurin kwana, to tare da almajirai ne masu karanta masu karatun allo. To shikenan dai na shiga da ɗan ina da irin zanin gado ɗin nan, sai na shimfiɗa tsakankanin almajirai ɗin ne na kwanta, su ina ganin su duk a gurgurarrun tabarmi na kwanta ne shuru, aka dunga sakin bam. Ina tafi hanci bam kan bum, aka dunga kun san bam ɗin sare, saboda mene ainihin an ci jagwargwaro. To shikenan haka na zauna na daure na sha bamabamai na, kuma wani almajirin ya ɗan gangaro ya man fitsarin kwanci a kan zanin gadon da na shimfiɗa, haka nan na tattara bina na sa a jaka da safe na ce to sai an jima. To wannan makarantar allo kenan, halin da ake ciki kenan, ba don dai wanda ta ɗaura ba zai mewa zansan da wannan, yanzu ba ka za ka wuce musamman lokacin zafi, za ka gan su ainihin ga su ga kwatamina wucewa ga su kuma a gefe guda suna karatu kuma inda da dare zaka ga annan suke kwana to ne al'amar ya kamata a ce al'umma ta dauki dawainiyar su ne ya kamata dalibin makarantar allo ya zama dan gata ne ya zama yafi kowa gatanci domin wannan al'amari da kuke gani ba haka ake karatu da ba ainihin salon karatun ya lalace ne saboda al'umma ta ce ba ruwanta da karatu amma in ada ne don nema daga gidan mahaddata na fito eh mana mahaifina mahaddashi ne kakana mahaddashi ne uban kakana mahaddashi ne kuma duk malaman allo ne to lokacin akwai uban kakana malam tajo wanda yana da makarantar allo har yana da uwar tuwo tuwo ake musu sosai su san ba su yin bara in ka ji yunwa sai dai ka je makaranta a lokaci to ba dai ainihin dan makarantar allo ya zo ya ce ko kun ci ko rage ba sai dai in ka ji yunwa ka je makaranta a lokaci to abinda yake kamata kenan ya kamata a girmama alqur'ani ya kamata in yunwa ta kama ka kai na makarantar alqur'ani ka ci kan koshi ba ainihin sai mai karatu wani ya zo ya ce maka ko dan dago dago ko dan kanzo ba wanda ka bashi abin da baka bukata to wannan al'umma ya kamata su dauki dawainiyar makarantun nan yanzu yadda muke zancen nan da nake akwai wurare da daman gaske da ake itimami da alqur'ani ake karatu kuma irin wannan namu amma ba irin yadda muke ba al misali Sudan da Yemen da ma wasu sassa Sudan suna da wasu wurare da suke ci musu kalwa kamar a kauye za a ji a samu nuri kamar a wani kauye guda na karatun alqur'ani ne da masallaci dakunan kwanan dalibai da su amma ana musu abinci ne a ba su abinci ana musu riga ne sannan kuma za a nan za su zauna su ta karatun su har ma ta kan kai ma waɗansu daga cikin ma'aikatan gwamnati wanda ake ce musu firsabin kamar wanda ya kai mustan a ce permanent secretary ne idan ya samu hutu sai ya je halwa irin wannan ya kwana kamar 28 yana karatu a wurin ya ɗebi abin da ya ɗebo ya dawo gida to yanzu ku gaya mini wani ma'aikacin gwamnati ne yanzu zai tunanin ya je makarantar allo in ya samu hutu ina tambaya ne ko shi ma zai je shaba ma ba mai ne ainihin ba zai ga babu halin da zai iya zuwa ba ne saboda ainihin al'umma ba kuma ba wasu suke ɗaukan rayuwa al'umma suke ɗaukan ɗawani irin waɗannan harwoyin zaka ga mutane sun sa buhunhuna na gero da shinkafa da dawa da su mai sun ɗora a pick up sun kai irin wannan harwa ɗin gudunmuwa ashe ai ta kai kayan abinci har ya zama su makarantun sun wadata to wannan makarantun mu da yake mu tsarin makarantun da muke na fudiya ya dan bambanta da yadda ake na gargajiya na makarantar allo yaran ana tara su ne su yi karatu wasu suna zuwa daga gidan iyayensu ne su yi karatun su koma wasu kuma suna kwana ne amma ba a yi musu mahallin kwana ba suna kwana ne a waɗansu gidaje da suka shirya da iyaye waɗansu iyaye su ɗayan su zauna amma a wansu gari kamar dara zauna sun iya yin wurin sun yi ɗakin kwanan ɗalibai wanda yake ɗalibai za su zauna abinda ya kamata ya zama lallai akwai mahallin kwanan ɗalibai ne kuma ya zama mustawan shi ko da bai kai yadda nake faɗi ba ya zama dai bai gaza yadda sauran al'umma ke rayuwa ba a matsakaicin rayuwarsu ya zama in ma da hali dai a kyautata musu sannan kuma sai janibin malamai waɗanda su kuma suke karantarwa ɗin har wala yau an san suna yi fi sabilillahi ne kuma ladansu na wajen Allah yana da kyau a kula da su kuma kar ya zama bidimansu na gida ya sa ya shafi karatun ba a kula da shi saboda haka wannan al'umma ce ya kamata ta ɗauki ɗauka ma kanta ɗawainiya kai a kanka ka lura to in kai me kake wajen taimaka ma makarantun haddan alqur'ani ka duba ka gani wace gudunmuwa ka bayar in kai manomi ne ka tunanin cewa a cikin girminka akwai na makarantar allo in kai ɗan kasuwa ne daga abin da ka samu ko daga lokaci zuwa lokaci akwai na makarantar allo ko ka sai su kayan abinci da abubuwan da ake bukata ka kai ko kuma kai wani irin burgewa ka ce ainihin duk abin da ya shafi abincin ɗalibai ɗin na shekara ɗaya a ga kana ta kawo musu kaji kana kawo ka ce kai rajuwa ne alhamdulillah albarkacin samanin ɗaliban nan ba abin da ya zai musu sai wani kuma shi kuma ya kumburo ya ce shi kuma su tsoro su zai ɗunka kowa ya masa riga bakwai bakwai na sawon kowace rana wani kuma ya kumburo ce shi kuma duk abin da ake bukata na kayan aiki na makaranta shi kuma zai yi haka nan da haka nan inda zamu dauka mu kanmu al'umma dun rashin ko in kula da muke mu al'amari ne yasa ake shan wahala inda duk kowanne mu zai dauka mu kansa mai zai yi wace gudunmuwa zai bayar wani ya bada da yawa wani ya bada daidai gurgudo wani ya bada kadan aka tattara sai biya bukata saboda haka kowanne mu ya ga wace gudunmuwa yake bayarwa ga irin wannan wayannan makarantu na haddan alqur'ani to muna fata nan gaba idan muka zo ko taron baki muka ji head master yana mana bayani dai sai fara cewa alhamdulillah yanzu wajen makarantar dalibai alhamdulillah ainihin malamai ana samun kowane malami yana samun albashi mai tsoka 300 a wata alhamdulillah kuma da dan alawososi kuma kowa yana da yar motar shiga alhamdulillah kuma dalibai kullun ana karin kumallo mai rai da lafiya kuma ainihin ba da yanzu nan ka fara ganin mutane za ce ai makarantar haddan nan za mu kai yaran to da mai kamanta to insha Allah wallahi muna fata mu ji kyakkyawan labari a shekara mai zuwa to wannan janibin kenan na san ko wannan janibin na dauka zan dade ina magana amma dai zan aje wannan janibin haka nan zan dauki wani janibi shi alqur'anin nan shi alqur'anin nan shine sakon Allah ta'ala ya zuwa mutane da aljannu bari in ce mutane tunda mutane muke gani mun san aljannu suna nan tare da mu amma ba ganin su muke ba shine sakon Allah ta'ala ya zuwa ga mutane ya zuwa ga talikai har ya zuwa ranan karshe Allah ba zai aiko wani manzo ba ba kuma zai saukar da wani littafi ba saboda haka shi wannan littafi akwai bayanin komai a cikin shi kamar da yace yake cewa tibyanin likulli shay bayanin komai komai da komai akwai a cikin alqur'ani saboda mene shine sakon karshe shine kuma mu'jizan wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi khalidatan talida kowane manzo yakan zo da mu'jiza a lokacin sa wanda yake nuna alama ta cewa ya zo da abu wani yanda ya gagara don a gane cewa shi manzo ne to kowanne kuma yakan zo da mu'jiza ce da ta dace da zamanin sa don haka ne ma al-misali Musa alaihi salam ya zo da sanda mai zama macijiya saboda a zamanin su in ka ji ana ikiri da mutum to yana wani abu ne mai kama da dabo dan dabo ne a ce haba in ka ji ana labada a ce ai wannan in yayi kake tofar sai kaga kwado kawai a ce haba in kuma yayi wani walwal da sanda yayi haka sai kaga maciji in kuma yake da a ta labarin sa wato ainihin burgewa shine ka zama ka iya dabo to sai Allah ta'ala ya aiko annabi da wani abu mai kama da dabo amma ba dabo ba don haka ne ma da ya wurga sandan sa ta zama macijiya Fir'auna ya ce oho abinda ka zo da shi sihiri ne za mu tattara maka masu sihiri ya tattara masu sihiri gwanaye suka yi mitin a boye suka ce muna da lada ya ce kwarai ku ne za ku ceci kasar nan domin wannan ya zo ya ji mulki zai fitar mu daga ƙasa saboda haka ko za ku fishe mu kunya aka zo aka yi yar kura da annabi Musa da masu sihiri suka wurga sanduna da igiyoyi suka zama macizai manzo Allah shi annabi Musa ya ji tsoron kada mutane su fitunu Allah ta'ala ce karka ji tsoro tsoron Musa ba ya ji tsoron za a buge shi bane ya ji tsoron kada mutane su zo su fitunu su ce sihiri ne gaskiya Allah ta'ala ce karka ji tsoro kai ne a sama ya wurga abinda ya wurga ta bata abinda suka wurga su masu sihirin da kansu suka gane cewa tasa ba sihiri bace wannan macijiya ce sosai domin su rufa ido suke ma mutane suna wurga sanduna da igiyoyi suna nan a sanduna da igiyoyin amma mutane sai suka macizai ne amma shi Musa da ya jefa sandansa sai ta zama macijiya na sosai kuma da yake su masu sihiri ne ainihin gwanaye a sihiri saboda haka sai suka ce wannan ba sihiri ba sai suka sallama ta nan mu'jizar Musa ta yi kama da abin da ya fi ƙarfi a zamaninsa don haka ne ma lokacin da aka sauka musu da ayoyi daban-daban har da annoba bayan an musu tufana da fara da kwaɗi da ƙwarƙwata da ire-ire to da aka kawo ga annoba suna mutuwa sai suka zo da dukkan girmamawa gare shi suka ce ya ayyuhas sahiru du'u lana rabbaka kodin suka ce ayyuhan sahir ba izgili suke ba su sahir a wurin su kamar yanzu ɗan boko ne ce ai professor ne ya suka ce ya kai wannan professor ko kai shehin malami mai bin daraja wato su girmamawa ne ya ayyuhan sahir din a wurin sai suka ce ya ayyuhan sahir din Allah rabbaka ya kai wannan mai sihiri ma'ana wanda mai ilimi din da su a wurin su babban mutum mai ilimi shine mai sihiri kai urun amana ubangijinka yayi mana wannan annoba in yayi mana zamu imani to da aka yaye musu ba su imanin ba sai Allah ta'ala ya halaka su sun fasfata shi tunda duk kowanne ne an musu sun kiri imani to sandan Musa ita ce mu'jizar Musa wadda ta dace da zamanin Musa haka kuma zamanin Isa in kaji ana dikiri ne ta mutum to zama ainihin likita ne sai a ce haba wannan an yi duk ciwon da kaje da shi ne kuma ka ni sai ka warke kenan ai ta labarin likitoci ba na yi a magani to sai Isa alaihi salam ya zo da wani wata mu'jiza wanda ta yi kama da aikin likita amma ta fi karfin aikin likita don likitoci sun saba sukan warkar da cututtuka ne amma shi sai yana warkar da cututtukan da ba a warkewa kamar a ce mutum an haife shi da makanta tun wanda masu maganin ido za su yi wannan sai a sallama ba zai yiwu ba shi dama Allah ya yi shi makaho ne ba su da magani to sai ga shi Isa yana buɗe idan makafin da aka haife su da makanta to bil hasil ma annabi Isa alaihi salam ya yi abin da ya wuce wannan ya ta da wanda ya mutu kun san kuma in ma ana ciwo a warke to an taɓa mutuwa a warke ne in an mutu an gama kenan to ya ta da wanda ya mutu aka bizne shi a kabari ya kwana uku makiya suka ce me za a yi yaje ce a tona aka tona aka cire dutsen ya ce wani taso da izinin Allah ya taso saboda haka wannan mu'jizan Isa alaihi salam shi ne ainihin warkar da marasa lafiya da tada warkar da marasa lafiya wanda a lokacin su wani likita ake yaba ma to lokacin wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi sai ya zama lokaci ne na ilimi ana gadara da hikima ne da iya baki ainihin a ce kai wani mutum ya koye shi'ir ya rera waƙe mai ban sha'awa koye nazar koye huduba suna da durub din adabinsu daban-daban akwai su da shi'ir shine waƙe akwai kuma nazar wanda kaman zubi aka kaman magana akwai wanda ai kan zo aka suna da wani abu mai yanda ya kama da waƙe ba kamar kirari saja sannan kuma suna da hudubobi za a ce ai hadib din su wane ne don an ce lokacin manzo Allah duk da shi ma yana da duk abin da suke da shi don an ce ya amuru wuhud a wata shekara da ake ce mata amuru wuhud wanda mutane suka ta zuwa gungu suna ta imani akwai wanda suka zo daga wani wuri suka kira shi da sunansa sune aya ta sauka take cewa kar ku sa kiran manzo kamar yadda ku kiran jurunsu duk sun tsaya ta bayan gida ne suka ce fito suka kira shi da sunan suka ce ya wane fito ka faɗa mu faɗa to sai manzo Allah ya ansa musu ya fito sai suka ce ma mai waƙensu ya miƙe sai mai waƙensu ya miƙe sai ya rera waƙa ya yabe su manzo Allah yana da mawaƙi Hassan bin Sabir sai ya ce a kira masa Hassan da aka Hassan ba shi a wurin yana kan hanya aka ga masa baitotin waƙan da suka yi kafin ya zo ya gama tsara baitotin waƙe da salon yadda suka yi nasu waƙen mai waƙin sai da ya rera suka yi shiru sai suka ce kai ma mai huduban mu miƙe sai mai huduban su ya miƙe huduba ya kira ya yaba musu ya dinga koda su an san su gwanaye ne ba a taɓa kare su ba yaƙi su me to sai manzo Allah ya ce mai huduban su shi ma ya miƙe da ya huduba sai suka ce inna hadha ar-rajul la mu'ta kai wannan mutumin an bashi komai sha'irinsa ya fi namu mai hudubansa ya fi namu sai suka musulunta to alqur'ani sai ya doke wa'annan shi ba shi'ir bane shi ba hudu bane shi ba saja bane shi ba ko ɗaya daga ciki bane amma komai ya fi ya kera kowanne daga ciki kuma bugu da ƙari yana ba da labarin abinda ba a sani ba yana ba da labarin gaibu yana ba ahlul kitabi labarin abinda suka sassaba a lamarin littafinsu yana ba da labarin Musa da Isa da annabawan da suka gabata sannan kuma yana ba da labarin abinda zai zo sannan kuma gashi yadda ainihin yake ainihin har aka yi musu kakatsara aka ce su zo da kamar wannan littafin suka kasa, aka ce musu su zo da surori goma suka kasa, aka ce su zo da koda sura shigensa suka kasa, aka ce koda ayoyi suka kasa. Ba wai sun kasa ba ne, kawai sun dan gwada, ai sun gwada ka, ba kawai sun ce ba za su yabare, suka ce ya za a yi mana wannan kasa makasayi, ina masu kimunmu ne a haɗu mana, suka haɗu suka tattara tun suka tattauna, ko aka ce ya tsaro nashi alqur'ani a zo a yi yar ƙure, kowa kuma ya tsara alqur'anin nasa yadda yake gani, aka suka taru suka karanta, kowa sai a ce karanta naka, in ya karanta sai su fashe da dariya, sai su ce wannan ko kusa da alqur'ani ne ba, kar ma a fara a ji kunya kai kuma karanta naka, sai karanta sai su fashe da dariya su ce ina wannan bai kama da alqur'anin Muhammadu ba, kai karanta naka, suka ce kai. To kuma Allah ta'ala ya yanke magana, kulla ijnamat la in najtama atil ins wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira, kace koda mutane da aljannu za su hada kan su zo da shigen wannan alquranin ba za su iya zuwa da irin sa ba, koda sun taimaki juna. Ko wannan kuma to shi mu'jizan wannan manzo zamani ne na ilimi, kuma har a nada kasa ba za a taba gadara da abin da ya wuce ilimi ba, har a nada kasa zamani wannan zamani ne na ilimi. Ko gaya mini yanzu da me ake tinkaho da ilimi, da can ana tinkaho da karfi ne, idan mutum sai a ce ai mutum
ai in ka ganshi wani jirge yake rago yake ake kasa masa ya cinye,
in ko ya fara yaki ya fara shi kadai sai ya tarwatsa mutum dubu, to da kenan. Yanzu in aka yi dambe da mai faskare da professor, kuna tsammanin wa zai ci duka? Kun san za a lallasa professor ko? To amma professor shi ne zai fillo da abubuwa, saboda wanzu zamani ne na ilimi, ba zamanin fada ba ne, ba zamanin dabbanci ne ba. Kawai wanda wannan wannan na ga yanzu wasu kasashe suna tinkawo, wasu suna da karfi, sun koma suna dabbanci. Idan abinda kuke yi na kai harahare in shi ne jaruntaka, damisa ta bi ku, zaki ya bi ku, kai kura ma ta bi ku, duk da ke ana ga mata tsoro amma ta bi ku. Wai wannan zamanin ba zamanin gwada karfi ne ba, zamanin kawo hujja ne, zamanin ilimi ne, kuma har a nada kasa ba za a yi tinkaho da abin da ya wuce ilimi ba. To da shi mu muke gadara, to wannan ita ce mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi alqur'ani, zaunan ne mu'jiza cewa kakazaran kakazanan da ba an yi ma larabawan lokacin manzon Allah ba ne, har yanzu in wani yana iya cin zai zo da kamar alqur'ani ga fage ga mai roki, bismillah ba zai iya ba. Ko da ko yanzu a wannan zamanin za a ce duk a tattara masana wanda suka fi kowa ilimi na science da technology, su tattaru a wani matattara su tattauna su zo da wani abu kamar alqur'ani, ba su iya ba. Bilhassin ma yau yanzu duk ilimin da ake ganowa kullum dan adam ya binciko wani abu yake ganin ya kai zurwa din ilimin sa, yanzu ya gano abin da bai sani ba, sai a duba a ga shi alqur'ani ya faɗe shi, tabiyanu li kulli shay bayanin komai. Saboda haka ita ce mu'jizan manzo zaunanniya wanda ba ta karewa, saboda shine manzo na ƙarshe. To wannan riko da wannan shine ainihin daukakan mu. Allah ta'ala ya ce laqad anzalna ilaykumul kitaba fihi zikrukum, fihi zikrukum, masu fasara suna cewa fihi zikrukum ma'anan zikr anan sharaf daukaka, daukakan ku na cikin wannan alqur'ani. Zikir ma'anan domin abin da ya tambatsa ya tsaye suna ya fice ana yawan ambaton shi, saboda haka da sharaf da daukaka da zikir duk ana kalmomi ne da ake amfani da su daya tsaya matsayin daya, sai a ce kai wannan ya sami zikir mai yawa, ma'ana ya shahara ko ya sa ya daukaka yawa. Saboda ka fihi zikrukum ma'anan shi fihi sharafukum, daukakan ku na cikin wannan alqur'ani. To wannan lokaci namu daga alqur'ani sai zama kuma ana neman mafita a wani wuri. To dai yanzu ma in a yanzu dai duk ana ta neman mafita din, ana neman mafita wajen da makurdiya, to da makurdiya ya dama kurdewa malam ya kukurda da mutane, in sun gaji sa ce mafita mun san yana nan, ku dama kurdiyan ku gani ku kukurda, gurguzo ya rugurguza 'yan gurguzo, to da sanu jari hujja kuma zai rushe mu ɗan jari hujja da makurdiya kuma eh ko kurda da makurdawa sai sun dawo mu mafita yawa ba mafitan sai wannan Allah ta Allah ta'ala da ya halicci mutum shi ya san mafita gare shi ala ya'lam man khalaqa wa huwa latiful khabir wanda ya halitta ba shi ya sani ba ko mota ce ainihin ta gagara wa ake kai ma sai akai ma wanda ya kira tun sai ka ga ya harhada shi ya hada bishi to ballantana Allah ta'ala da ya halicci mutum shi ya san shi shi ya san mafita gare shi shi ya ba shi mafita din sai je na neman fita wani wuri shi yasa ina ko zai samu ina shi ina samu wannan to wannan kenan dangane da wannan wannan lokaci na an fito dangane da alqur'ani domin yanzu an fara yin ma alqur'ani abinda ake masa ma makarantan shi kamar tun a lokacin manzo Allah yayi koka Allah ta'ala yake kai tuwa dangane da manzo Allah ya kallar rasul inna qaumi tahdhur hadha alqur'ana mahjura manzo yace ya Allah mutane na sun dauki wannan alqur'ani abin kaurashewa wato kaga tun a lokacin ana yana kokawa dangane da mutanen sa bayanan din mu'mine ba mutanen da aka aiko shi zuwa gare su su sun yi ma alqur'ani kaura wato ma'ana sun ki imani da shi su aiki da shi to yanzu al'umma in ta zama ita tana karanta alqur'anin amma ita ma ta rike shi mahjur ta wajen cewa tana neman mafita a wani wuri to kuma su kuma makiya sun fara hujumi akan alqur'ani sun fara hujumi akan shahsiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wata na haihuwar manzon Allah wanda yake 27 mun san wata ne tun faka ma wasu ake dafa hukuwa na zagayowar watan haihuwar manzon Allah da taruruka daban-daban to kuma wannan taron namu ma duk da dai saukan alqur'ani ne shi ma dai maulidi ne da wayo tun da yake a watan maulidi ne to ban manta ba yan shekarun baya yammacin duniya irin hujumi da suke akan wannan addini da shahsiyar wannan manzo kun san yan shekarun baya sun wani mutum a Denmark ya yi wasu zane-zane ya ce wai yana zana manzo Allah ne zana shi a mummunan kam ya danga ya jingina annabin nan da abinda suke ce ma terrorism ta'addanci don ya zana wani mutum da hoto ya zana shi a hoto ya zana sai ya mashi rawani sai ya sa rawanin a matsayin bam kuma sai ya ce yana nufin manzo Allah wanda wannan zane-zanen ya janyo aka yi ta Allah wadai da wannan da muzaharori da rubuce-rubuce da sauransu har ta kai ma Denmark din gwamnatin kasan ta nemi afuwa kuma da ƙarshe dai sun ba al'amari ba su dai ce sun hukumta wannan mutum ba amma wannan labarin Allah ya masa hukunci don bayan an mashi katanga ta yadda ba za a yi a cin masa ba an masa gida an yi masa an masa ainihin zanen ƙarfe an hada da lantarki an su komi da komi amma dai kita Allah ba ta su ba ainihin an same shi konanne a kan a cikin ɗakinsa ba su ba su son su faɗi maganan an yi shiru da magana amma sun ga mu'jiza na cewa shi wannan mutumin an gan shi konanne ne raƙau a cikin ɗakinsa aka kuma duba ba inda wuta ta tashi shi ne kawai ya ƙone suka kuma rasa sun san ba wanda ya shiga ya ƙona shi amma ba su son su yi maganan sa ba za ka sai suka shi to kuma 'yan kwanakin bai aka sake samu suka sake maimaita wannan zane-zane to yanzu kuma 'yan makon jiya wani da kuwa ya yi a labari ainihin sun yi wata jarida ta yi wannan zane-zane ɗin amma a tasa a bangon farko na jarida ɗin wata mujalla suna sayarwa har ma ainihin wai da yake suka ce wai an kai harin ta'addanci a Paris birnin Paris har ma suka yi gangami na wanda suka ce na mutum miliyan 3,700,000 sun gangami ciki har da shugabannin ƙasashe 40 suka halarta har da waɗansu shugabanni daga makwabtanmu akwai shugaban Niger da Mali suka je suka haɗa hannu da manya-manyan 'yan ta'addodin duniya da Netanyahu wanda ba a san adadin shi kansa bai san adadin mutanen da ya kashe ba wai an kai ma Paris hari to sun ce suna faɗa da ta'addanci yan ta'addan suka kai masa hari to muna da tambaya in yan ta'addanci kowa zai Allah wadai ta ta'adda amma ba mu san da dalilin da yasa shi dan ta'addan lalle ya zama musulmi ba kuma sai a jingina shi da addinin musulunci ba mu san yadda za a yi shi dan ta'addan ya rasa inda zai je ta'addancin sa sai ya kai ma inda ainihin ake saida naman miya na yahudu hari a ce wai yana kyaman yahudawa ba don hankali ba zai yadda da wannan ba domin yadda yahudu suke da naman miya wanda su dumu su ba su cin yankan turawa haka ma musulmi suna suke da wurin yankan su suna ci mashi na halal su ma ba su cin yankan turawa har ma yakan zama bakin yahudu da musulmi yakan zama daya akan al'amarin yanka suna da haƙƙin ai musu yaman yanka don sauran mutane suna cewa bai halatta a yanka dabba ba don ai wai ana cutar da ita ne alhali su musulmi yanka dabba suke in ba har yanka su kai ba in suka kashe da lantarki ya zama mushi to kafin musulmi su fara samun mayankunsu sukan ma sai naman miya a na yahudu ne da hujjin cewa wa'amuhum hillu lakum amma yanzu wai sai aka ce wani wai musulmi don izgiri kuma wai sunansa kulibali kulibali sunan wani iyali ne fitacce wanda ake samun su a Afirka ta yamma tun daga Senegal har zuwa Niger zaka ga masu gidaje daban-daban sunan mutanen kulibali shi ko wannan ko da gani wani ba Amerika ne wai sunansa wai shi ma kulibali wai ya kai hari wajen saida naman miyan yahudu wasu ba za ka yi kyaman yahudu ake to kuma shikenan ba muƙaddara akwai masu kyaman yahudu muƙaddara kuma akwai yan ta'adda inda gaske ne akwai yan ta'adda to muna da tambaya menene na zana wani mutum a ce annabinmu ne a mummunan kama shi ma tambaya shi ma dan ta'addan ne ko shi ya kai maka kari alhali a cikin maganganun su suna nuna cewa wai su ba suna fada da musulunci bane wai akwai musulmi na gargaru wanda ake zaune da su lafiya to muna tambaya to wannan wanda kuka zana kuka ce annabinmu musulmi ne to shi su wa'annan musulmin na gargaru masu zaman lafiya din shi wannan annabin su ne in an sa eh ne to ma'ana kun ce su ma yan ta'adda ne kenan wato kun ce shi annabin ne yan ta'adda kenan wato shi addinin ne ta'addanci kenan wannan abinda suke so su gaya mutane kenan dama duk lokacin da suke labarun ta'addanci in kana kallo a talabijin ka bude talabijin ka gani duk lokacin da aka kai hare-haren ta'addanci in ana bada labarin ta'addanci to zaka ga a bayan labarin ana nuna maka wasu hotunan kuma na alamomi ne na addinin musulunci sai ga an nuna masallaci sai ga an nuna mutane na sallah sai ma an nuna kaba ana yin dawabi sai a nuna wani mutum da rawani yana kan mumbari yana magana sai a nuna mace da hijabi ta gilma amma ana labarin ta'addanci sai ana so ne ainihin a zuciyan mutum a sa mashi tunanin cewa waɗannan su ne yan ta'adda waɗannan su ne alamomin ta'addanci yanzu sun riga sun mai da dukkanin ɗan ta'adda sun mai sun ce musulmi ne ya rage kuma yanzu su ce duk musulmi ɗan ta'adda abinda ba su ce ba kenan amma kusan abinda suke so su ce kenan domin ko yanzu idan wani ya aikin ta'addanci in shi ba musulmi ba ne ba ma su ce mashi ɗan ta'adda har ma suna an ma ko a nan Paris din akwai wani wanda ya bude wuta ya harbe mayo din da yake ba mu da mayo anan mayo ya fika ce ya wuce chairman na local government ya kuma wuce ma gwamna saboda birnin Paris babban birni ne amma duk gaba ɗaya tana karkashin mayo ɗaya ne to ya je kofar ofishin mayo din ya harbe shi da yan majalisu guda biyar suka yi ta mamaki suka kama shi aka ji aka ce abin mamaki gashi kuma ya fito daga gidan da mutanen kirki masu addini amma sai wannan aiki sun kasa ce mashi dan ta'adda sai ma aka kai shi wani daki aka aje shi ya zauna wai ana gadi wai ana ta mamaki ya za a aikata wannan aiki domin shi ba musulmi bane da musulmi da tun sun cika duniya da ihuwa dan ta'adda amma tun da ba musulmi bane sai suka ce sai suna ce mashi wai mahajjantin mamma suka ce mashi wato dattijo ya za a yi dattijo wannan aiki to sai ya masa wani irin hali da suka sha maki can benin da suka sa shi wajen hawa na 17 sai ya bude wando suka ce me za ka yi ce ku dawo ku gani sai ya tsirgo amma duk da haka shi ba dan ta'adda bane saboda menene shi ba musulmi bane sun ma taba biyo wani da tunanin cewa wai shi dan ta'adda ne duk suka buga a jarida wannan birnin London suka ce dan ta'addan ya so ya tada bam ne amma aka gode ma yan sanda wajen da suka iya aiki suka je suka kama shi suka harbe shi wai ya so ya tada bam din yana kokarin ya tada sai suka harbe shi har ana ta yaba musu amma daga baya da aka gano ba musulmi bane sai aka ce yo an kashe innocent ba su mutum bai da laifin ko ba an kashe shi bisa kuskure ashe ba musulmi bane su sun dauka musulmi ne su suka gano ba musulmi suka ce ayya an yi kuskure sannan lokacin ne mutane suka fara fadan gaskiyan a yayin da innocent ya gani cewa lalle wannan mutum ba shi da wani makami tare da shi sun biyo shi ne ya shiga jirgi suka ce mashi ya kwanta suka ce ya daga suka zo daidai shi suka harbe shi da bindiga sai suka ce ya nemi ya tada wani bomin amma da aka gano ba musulmi bane sai aka yi shiru yanzu tunda shi ba musulmi ba shi ba dan ta'adda bane musulmi kawai in mutum wanda za a ce musulmi wanda za a ce dan ta'adda shine lazumi zama musulmi to kuma mene yanzu sun an wuce na yanzu muna da tabbaci ba wata tantama da proof da komi akan cewa harin Paris su suka kai makansu ba musulmi suka yi kuma har-haren da suka kai su ce na ta'addanci har da wanda suka yi zai shahara wanda suke ce mace 11 ga watan Satumba su suka kai makansu yanzu su suke har-haren su ce su juya su kai a kasar musulmi yan kasan mutanen kasan nan musamman mutanen da suka fito daga nahiyar Borno da Yobe da Adamawa su sun san wannan sarai yanzu an ce wai akwai wata kungiya sunanta wai Boko Haram wai ita Boko Haram din nan wai kungiya ce wai ta musulmi wai kuma tana so wai tana jihadi ne za ta dawo da addinin musulunci irin na Annabi Muhammadu wai kuma tana fada da gwamnatin tarayya ne na Ebele Jonathan to amma Ebele Jonathan ko wani nasa bai taba bijira ya zuwa ga koda barazana ba ina suke kai hari suna kai har-hare ne a kasuwanni da tashoshin mota da gidajen mutane suna karkashe mutane wai amma wai za su dawo da addini ne irin na Annabi Muhammadu to kuma mun ainihin mutanen Kano nan ba za a ba ku labarin wannan ba ranar Juma'a masallacin nan mai tarihi wanda shekarunsa ya kai akalla shekara 700 ana tsaye da Juma'a aka zo rana daya aka bude wuta aka kashe mutane bila adadin sai ana wasa da adadin aka ce wai 35 ne aka ce ya zama da shi da ma yanzu har ma wai da 7 daga baya suka ce adadin mutanen da suka mutu sun kai wajen wai 120 alhali mutanen da suka kashe sun haura 1000 har yanzu kuma sun danna labarin to wai yanzu ana so wai mu mu yadda cewa wata kungiya ce ta musulmi wai ita take so ta tabbatar da addini kuma addinin wai irin na Annabi Muhammadu wai ita ce ta kai hari masallaci ta kashe musulmi masu sallah wani mahaukaci ne ko wawa ko dabba ko shege da zai yadda da wannan iskanci har ina wannan wayannan har-haren ba wasu sai ke kaiwa ba illa makiya ba wani ne Boko Haram ba illa shugaban gwamnatin tarayyar Najeriya Ebele Jonathan shi ne Boko Haram kuma duk har-haren nan shi yake kaiwa tare da magidantansa na Amerika da Isra'ila duk kashe-kashen nan su suke ba lalai ne wani jami'in tsaro ya sani ba ko da kansu kai tsaye suke zuwa su yi abinsu wai yanzu ana wai musulmi za a goga ma wannan mummunan kashin kaji wai musulmi ne ke yi to in musulmi yana son ya addini ai kaga irin na Annabi Muhammadu zai yi ku duba tarihin wannan manzon mana yaya ya kira ya yi na yi dan bayanin wani bayani dangane da nasarar da manzo ya yi a maulidin da mai magana a Nasarar Sosai Forum jiya tunda na sami lokaci ne magana mai tsawo wannan rufe karatu ne ba zan tsawaita muku magana ba amma a jiya na yi magana ya yi kusan awa 2 za ka ga shi manzo Allah ainihin da kyakkyawan ɗabi'ansa ne nasara ba da takobi ba kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawan mu'amala hatta da maki wanda ta kasa ainihin maki har ya sadu da yabi da kyakkyawan hali da kyakkyawan da kyautata masu munana masa da shi ya galaba a kansu to yaushe za a ce wani ya zo zai addini irin nasa wanda shi ya zauna shekara 13 ana cutansa ana gallaza masa har ya hijira aka bi shi da yaƙi amma da Allah ya ɗora shi birbishinsu ya ce ku tafi na yafe muku kuma da yaje wani gari suka mishi jina-jina aka ce mala'ika Jibril ya zo ya gaishe shi ya zo ya sauko da wani mala'ika ya gaishe shi ce tunda nake ban taba saukowa doron ƙasa ba amma Allah ya wakilta ni akan duwatsu in ka so zan iya daukan duwatsu biyu manya-manya in buga akan garin ya fado akan su dusuwar gaji sai ya ce ina fata daga waɗanda yaran nan da aka turo suna min woho da ature Allah ya shirye da su musulunta kuma haka ya faru daga wanda suka je suka jefi manzo Allah ko wanda suka musulunta kuma ba ma kawai nan ba manzo Allah ya ce Allah ka yafe musu ba su sani bane to wannan manzon da shine yanzu ake kokari a bata kamannunsa yanzu shine ake kokari a nuna dun sun ga cewa su al'umma musulmi suna ganin manzo Allah yana nan dare mu ba mu ganin manzo Allah ya mutu yana nan dare na'am daga ruhinsa tsarka ta rabu da gangan jikinsa an bizna gangan jikinsa amma abin koyarwansa na nan darab ko me ne za mu yi an sanya mana shi ya zama abin koyi walakum fi rasulillahi uswatun hasana to shine abin koyin mu shine samfur da zamu gani makwafa har ya zuwa ranar kiyama ba a yi kamansa ba a yi daidai da shi ba wa kuma za a yi shine ya kai zirwa ƙuryan ƙarshe na kamala in akwai wani wanda mutumin za a ce mishi kamili to shine kowa sai dai ya koyi da shi to shine yanzu da yake ganin cewa su al'umma musulmi suna ganin shi yana nan raye ne saboda haka suka fara taɓa shafiyan manzo Allah ta haka nan kuma rola suka taɓa shi alƙur'anin kansa na gani a hoto a wani bus an sa wani talla a wani bus a San Francisco America an manna talla ne a jikin bus cewa ta'addanci ba ta'addanci suka ce ainihin kyaman yahudu a cikin alƙur'ani yake kuma suna cewa ta'addancin na ai daga alƙur'ani ne wasu wato yanzu hujumi yanzu akan alƙur'ani ne wa yake son a nuna masa wane ne maƙimu yanzu wanda wauta ba ya za ku yi ku ce mana maƙiyan mu wai cikin mu ne maƙiya suke gashi kun fito fili kun tona kanku wannan childhood board din nan mai zanen cin zarafin annabi sai bayan yayi zanen sa sai gashi mutanen sun fito sun kama hannuwansu suna take suna cewa duk cikan mu chali ne shi da aka sun sa da faransanci je sui chali kowannen mu chali ne ma'anansa da za a ce kullu na chali wato ma'ana kowannen mu maƙiyin manzon ku ne kowannen mu mai izgili da manzon ku ne shine har shugaban Niger da na mali suka je kuma suka kama hannu ɗayansu har ya kama hannu da Netanyahu wanda ba mugun ba a doron ƙasa kamansa in dai ba Iblis ba wai sun kama hannu wai duk cikansu cali ne to in duk cikanku cali ne kun gaya mana ku suwa ne ne duk cikanku maƙiya manzanmu ne ina da tambaya akwai mahallin ɗan ba ruwa a nan in ma kana tare da su ko kana tare da annabi ba zai yiwu kana tare da annabi kana tare da waɗannan mutane ba zai yiwu ba wasu sun mai da martani suna cewa wai kullu na Muhammad nace a wannan ai ba hikima ciki ina kai ina zama manzo Allah uswa ne za ka yi koyi da shi kamata ya ku ce duk cikan mu mabiya annabi ne duk cikan mu masoya annabi ne to in ku duk cikan ku chali ne ma'ana makiya annabi to duk cikan mu masoya annabi ne duk cikan mu mabiya annabi ne wannan ba mahalli na zama neutral duk wanda ya ce shi dan baruwansa ne ƙarya yake yana tare da su in ma kai magoyin bayan annabi ne ko makiyin annabi ɗayan biyu za ka zaba su sun gaya maka su makiya annabinka ne kai kuma yanzu mai rage maka waɗannan mutane sun fito fili sun ce yanzu da addininku suke faɗa da manzonku suke faɗa da alƙur'aninku suke faɗa wani kuma kuke nema me kuke nema a gaya maku don ku gane cewa makiyanku ne kuma suwa ake kashewa gabas da yamma kudu da arewa sun manta da cewa karin da suka kai Paris sun kashe musulmi sashen da suka yi September 11 musulmi ma suka fi kashewa domin duk waɗanda suka san za a yi an kawar da su akwai hawa kamar uku wanda yake zalla mutanen Pakistan da Afghanistan da Bangladesh ne wajen mutum nawa ne duk musulmi suka mutu suka shiro da bakinsu kuma yanzu suwa ake kashewa a Borno da Yobe da Adamawa ku ga mun suwa aka kashe a masallacin Juma'a da birnin Kano to da wa ake fada kenan to wai musulmi ne yake fada da musulmi to in akwai wani mutum sunansa musulmi in akwai wani mutum kuma mutumin yace mana sunansa shi musulmi ne sai muka ji cewa yana fada da dan uwansa musulmi to nasu ne wannan lokacin ba mahalli ne na dan wane ko dan kungiya kaza ko dan kaza ko wani bangare kake ba ko wace mazhaba ko wace dariqa ba batun annabi ake yi batun Muhammadu Rasulullah ake yi shi Muhammadu Rasulullah din nasuwa ne ne na wace mazhaba ne na wace dariqa ne na wace kungiya ne ina tambaya ne indai kana ansa kai musulmi ne ka sheda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah to da muhammadu ake fada kuma ba za mu taba sawwara cewa wani musulmi yana fada da manzon rahama ba to kuma in aka sami wani musulmi a wannan lokaci namu yana kira gararaba yana cewa wani musulmin shine abokin gabansa to mun san nasu hadda wanda zai kirka fitowa yana Allah wadare to annan tsinanin musulmi masu kai harare mu musulmi musulunci ba da wata addinci bane shi ma nasu ne ya fito ya fada mana ya ce Ebele Jonathan shine dan ta'adda kuma shike kai harharan nan shike kashe musulmi yazo ya fada mana ya kuma ce Allah tsine masa Allah tsine ma Jonathan Allah tsine ma duk mai kaunan Jonathan duk wani basaraken gargajiya da yake son Jonathan in ya mutu ko an tsige shi kada Allah ya sa jinin sa su sarauta hada kasa Allah tsine ma duk mai kaunan Jonathan duk su shike kashe musulmi ba wani ba wawa kuke nema ku gai mai da wawa yanzu an samu a gaba ba wani aiki sai kisa ko ina kisa ko ina kisa akan hanya tafiya da kyar yanzu ko daga Zaria zuwa Kano nan da kyar muka zo ko ina sun tsatsare ana saboda wai ana fada ne wai ana yaki ne wai ana fada ne da waɗansu mutane wasu musulmi ne wasu na fada da gwamnatin kasar nan amma mu aka takura mu su suke abinsu suke manna ma musulmi in ya gagara fahimta a wajen kamu mun gani kolo-kolo ranar juma'an karshen ramadan da ta wuce mu a zariya mun ga boko haram dan kolo-kolo mun gansu su zo da uniform dinsu mun kuma ga ainihin duk wani wanda yake da yake da ko hannu da shuni ko yake da ikon fada aji mun ji a wannan lokacin ja bakin sa yayin shiru saboda da hannun sa ciki saboda yana bada matsani sun kasa bullowa su ce mana su waɗansu mutane ne suka ga yare sai zama su suka zo kolo-kolo rana tsaka suka yi abin to yanzu a yayin da ya zama shasiyan annabi yana ake cin mutunci yayin da ya zama alkur'anin ku ake cin mutunci to me kuma ya rage ana cin zarafin alkur'ani ana cin mutuncin manzo Allah me kuma ya rage yaushe ne za ku gane kuma su wane ne makiyanku to abinda wannan lokaci kamar yadda je nake bayani nake cewa to duk da dai kullun makiya hankoron su kara gaba yake suna da fito da mai tansu a fili to amma lokaci ne kuma da muke lokaci ne na fata domin yanzu addini a bisa gaskiya rayuwa yake ba mutuwa ba kuma yana da shin da addini sa suka zautu suke ganin cewa gara su yi fada da addinin nan ta cikin gida dun fada da shi ta waje kolo-kolo ba zai yi gaba da gaba su fito su ce su ne makiya addinin musulunci a nan ko kuma musulmi a nan su fada da ku ba suna ganin ba su yi wannan sai su fito ta cewa ku ne kuke faka shakawa kanku yanzu lokaci ne da ba a samu wani lokacin da a zukata ke rayuwa da addini kamar wannan lokaci ba wanda yake sakamakon wayannan ayyukan ma da suke yi sai da wayewa ake sai ma dade shiga musulunci ake hatta turai hatta abin nan da suka yasa wata faransiya ba mu san adadin ma faransawa da suka shiga musulunci saboda wannan ba saboda sun bincike sun wannan yasa su bincika su ga menene su gano musulunci yanzu lokaci ne na rayuwar zukata yanzu musulunci kyakkyawan fata muke da shi game da shi nan gaba insha Allah wal azim kuma insha Allah alazim ko ma mai makiya za su yi duk mu ma ba muna tsammanin su su yaba mana ne ko su goyi bayan mu ko su ci alqur'anin mu gaskiya ne ba ko kuma su ce manzon mu shi yafi kowa ba ko mai za su yi su yi nasu ne amma insha Allah alazim addinin musulunci kaman ya dawo ya kafu darab insha Allah alazim fatan mu shine Allah ta'ala ya rayu zukata na al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya hada al'umma kawo kan al'umma musulmi da zukatan su ya kawar mana da raraba ya dunkule mu a matsayin al'umma guda ya tabbatar mana da addinin mu kaman yadda tabbatar da shi ga wanda suka gabace mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon bin ya nuna mana ƙarya ƙarya ba mu ikon kauce mata ya nuna mana tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullah tana fifi filfilawa in karkar magana da kalmomin nan labbaika ya rasulullah labbaika ya wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
gaba daya da kuma sauran da kaidoji da ake la'akari da su. Sannan a bana ba kamar yadda a bara ya zama cewa a shiga musabaka din ya zama yan uwa mata ne na cikin gari ba misali bana hata yan uwa mata na wannan tafiya din. Wato muna magana sisters yan uwa mata gaba ɗaya kenan, mata dai gaba ɗaya, wato su ne ya zama an sa wa wannan musabaka din. Saboda haka sisters ba na ko ina da ina suna iya musharaka, kuma insha Allah kamar yadda aka bada adireshin email a wancan karan wannan karan mata a bayar, sai da sauran mata ma a ko'ina suke a cikin duniya za su iya musharaka idan sun so insha Allah. Kuma za a tantance ya zamo an fitar da sakamako kamar yadda aka saba. Wa'adin karɓar waɗannan rubuce-rubuce zai kasance zuwa ƙarshen watan Jumada al-Ula, wato zuwa ƙarshen watan Jumada al-Ula insha Allah. Kuma an tanadi kyaututtuka, ana ana ke ganin wata mota fara da kyawa Astra wanda ta ga insha Allah za ta dace da ƴar wacce ta zo na ɗaya insha Allah, wanda ita aka tanada domin wannan. Wannan za mu iya cewa sakamako ne na karantarwar malam da wayar da kan al'umma a kan matsayin mata, kuma umuman da matsayin Sayyida Fatima Zahra alayhi salam, khususan musamman a tarukan da ake yi na yawmul mar'a na ranar mata, wanda wannan ne ya bude tunanin al'umma kuma ya sa ake wannan aiki din domin ɗaukaka darajar masu daraja. So insha Allah ana iya duban jarida Al-Mizan domin samun cikakkun bayanai da kuma ƙoƙarin a musharaka insha Allah. Muhammad Abubakar Shiwaki. Salawat. Akwai Ali Isa Ma'azu. Akwai Hussein Yahaya Ibrahim. Akwai Bakir Yunus Ali. Na'am. Akwai Ahmad Kabiru Ibrahim. Akwai Ali Ismail. Ali Ismail. Sai Ali Ibrahim. Ali Ibrahim. Muhammad Hassan. Muhammad Isa Ma'az. Idan an san da matsala za a iya tantancewa. Na ɗauka an jera su. Na'am. Bayan Muhammad Isa Ma'az. Muhammad Hassan. Sai Muhammad Isa Ma'az. Sai Ja'far Nura Yahaya. Sai Musa Ali Musa. Sai Ali Tasi'u Umar. Sai Abdushakur Ibrahim. Abdushakur Ibrahim. Tattal. Sai kuma Musin. Musin ko? Na, Musin Lawan Hamza. Yawa. To, sai Fudiya Rijal Lemo, Musin Lawan Hamza. Akwai Muhammad Aminu Abdullah. Muhammad Aminu Abdullah. Sai Muhammad Sani Abdulrahim. Sai Muhammad Hassan Sa'id. Muhammad Hassan Sa'id. Yasir Lawan Abdullah. Idris Umar Abdullah. Yasir Lawan Abdullah. Sai Idris Umar Abdullah. Idris Umar Abdullah. Sai Alisraj Abdullah. Sai Uwais Ali Adam.
sai Muhammad Ibrahim Khalil, sai Nasir Ismail Abdullah, sai Muhammad Ismail Abdullah, sai Hassan Bala Abdullah, Hassan Bala Abdullah, sai Muhammad Abubakar Abdulhamid, sai Okasha Kahiru Abdullah, sai Mustafa Abdullah Sa'id, sai Muhammad Halilu Nuhu, Muhammad Tahiru Abdullah, Ali Abdullah Abdurrazak, Si Bakir Jallo, Amin Shuaib Zakaria, Zainul Abidin Dawud Abubakar, Azim Salman Arton, Harun ne, sai Ali Hussein Yunus, Muhammad Sabi'u Shu'aib, sai Fatima Hussein, Ali Ibrahim, wani Ali Ibrahim da bai karba ba. Masha Allah, akwai Fatima Hussein Musa, akwai Fatima Al-Hassan Muhammad, Muhammad Zayan Muhammad, Ammar Abubakar Hassan, Fatima Muhammad, wanda daga Sila ja kenan ko, akwai Fatima Muhammad Awal, Marbiya Abdullah Muhammad, Fatima Muhammad Nasir, Marbiya Fatima Muhammad Nasir, sai akwai Mustafa Zakaria Rumu, Ibrahim Mukhtar Muhammad, Nusayba Suleiman Abdullah, Nusayba Suleiman Abdullah, Nana Abdullah Muhammad, Asia Usman Muhammad, Asia Harira Omar Sani, Zunura Abba Nuhu, Ima Huwa, Khadija Abdulhamid, Fatima Awal S, Fatima Bashir Sani, Marbiya Abdullah Ahmad, Rukaiya Jamil Ismail, Amina Abbanu. Fatima Awala Abubakar. Firdausi Omar Sani. Fatima Omar Sani. Fatima Omar Sani. Say Zara'u Said Adam. Say Kautar Abdurrahman Muhammad. Kamar Takarshi Kena. Insha Allah, malam mustafa muna fatan zai zo kusa. To akwai hadiya ne da yara masu albarka za su dan mika su mala. Insha Allah, Allah ya mu yi.
Yara lafiya.
Sallu ala
Muhammad. To, insha Allah.
Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan ni'ima da farna da yamma. Muna gabatar da godiyar mu ta musamman ga jagoran mu Sayyid Ibrahim Yakubu Azzabaki wanda dalilin sa ne muka samu abin da isha bi wannan ni'ima Allah ubangiji ya saka su malam alkhairi ya kuma ba su kariya ta musamman. Muna godiya ga iyalan su malam wanda su ma suka musharaka da mu wannan al'amarin alheri Allah ya saka musu da alkhairi. Muna godiya ga dukkanin taraka wanda su malam suka zo tare da su. Muna godiya ga manyan bakin mu Professor Lahiri Yahaya da kuma abin da ya shafi wakilin sarkin kunun yawa da kuma abin da ya shafi gwani wanda shi ma kasance tare da mu da kuma kiristoci guda biyu akwai baba Imo Mai Cibi daga Ekwa Church akwai Pastor Sami shi ma daga Ekwa Church. Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi. Muna ƙara godiyar mu ga abin da ya shafi wakilan ɗan kwamati wanda suka yi faɗi tashi wurin tabbatar da wannan al'amari din. Sannan kuma muna godewa abin da ya shafi ɗan jarida da su ma suka musharaka da mu wurin da wannan bayanai din da kuma ƙarya da insha Allah saka musu da alkhairi. Muna ƙara jita da godiyar mu ga shi malam Muhammad Mahmud Turi wanda da yunkurin sa ne da abin da shafi gudunmawar da yake bayarwa da karfafa dangane da abin da shafi wannan bangare na fudiya aka kawo wannan marhala din. Allah ubangiji ya saka da alkhairi ya kuma ƙara ƙarfin gwiwa. Sannan kuma muna ƙara godiya ga wakilin sarkin Kazara shi ma Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi. Dukkanin waɗanda suka yi musharaka da mu a wannan taro din wanda aka ambaci sunansu da wanda ba a ambaci sunansu ba, Allah ubangiji ya saka kowa da alkhairi kuma Allah bai da kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Insha Allah a ƙarshe akwai gagarumin maulidi da za a gabatar a ringin.
Me kake yi a kan
Allah kada wani wuri namu da zunubi face ka yafe masa. Allah muna roƙonka kada wannan ya bar wannan wuri da wata bukata ta alkhairi ya rada gare ka maslaha gare shi face ka biya masa. Allah ka mai da kowa gida lafiya. Allah ka kare mu da karenka, kiyaye mu da kiyayenka. Masu bid'anmu da sharri Allah ka mai da musu da sharrorinsu a kan kawo kansu. Allah masarki ka zaunar da mu lafiya, ka ba mu lafiya jikunanmu, ka yawata arzikinmu. Allah masarki ka kiyashe mu sharrorin kawo kanmu da sharrorin shaidanni da sharrorin maƙiya. Allah maɗaukin sarki maƙiya wannan manzo da suke izgili da su, Allah ka yi masu kamo irin yadda ka yi ma manzon Allah maganin mustazi'in, inda kake cewa ina ka faina kal mustazi'in. Ya rabu ga mustazi'ina na yau kamar yadda kai maganinsu kamar yadda kai maganin mustazi'ina din farko. Allah masarki ka dagargala su, Allah ka rugurguza su, Allah ka ruwasa su, Allah ka maishe su misali ga 'yan baya. Allah ka jefa musu masiba da za ta zama misali ga 'yan baya don su kala, ka maishe su wa'azi ga wasu masu. Allah masarki ka kare al'umma musulmi, ka haɗa kan al'umma musulmi, ka sa soyayya da ƙauna tsakaninsu. Allah masarki ka dawo mana da addininmu ya mallake mu dara muka mai da ya mallake wanda ya mallake wanda suka gabace mu. Allah masarki muna roƙonka ya rabu ka ji tausayin mu, kar ka bar mu a mawuyacin halin da muke ciki. Allahumma tubina, Allahumma arhamna, Allahumma tsabbit aqdamana tana wa aslih dhata bainana wa alif bain qulubina wa hadina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur وجعلنا فاحشة ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما أنكرنا من الحج فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نشكو إليك فقر نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وتظاهر أعدائنا وكثرة عددهم وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا ووقوع بجانبنا. وصلى اللهم على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تؤجله ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسنا هذه رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اطبنا وارحمنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالتك افضل واكمل واجمل وانمى واكثر واطهر وازكى ما صليت ورحمت وباركت وترحمت ومننت على احد من انبيائك ورسلك وملائكتك ولا احد من خلقك اجمعين. اللهم صل على علي امير المؤمنين وسير رسول رب العالمين. صلى اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سقطي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باكر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق الأمين وموسى بن جعفر بن الكاظم الصابر وعلي بن مسرد المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي الإمام المنتظر. اللهم أجل فرجه. اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البررة. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والصديقين وأولي العزم من المرسلين الذين قوضوا في جنبك وجاهدوا فيك حق جهادك وقاموا بأمرك وحبوك وعبدوك حتى أتاهم اليقين.
اللهم عليك بأعدائنا من الصهاينة والأمريكان والإنجليز والفرنسا وسائر استكبار العالم. اللهم مثل بهم واجعلهم يدتا لقلهم. اللهم خذهم يا رب أخذ عزيز مقتدر وأرنا فيهم قدرتك وأكبر بذلك عيوننا. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق جمعهم واختلف كلمتهم والقي الرعب في قلوبهم واضرب بين قلوبهم واشغلهم بأنفسهم وفتن بعضهم ببعض. اللهم ألق العداوة والبغضاء بينهم. اللهم اشغلهم بأنفسهم. اللهم اجعلهم شغلا شاغلا يشغلهم عنا يا رب العالمين. اللهم اقنع شرورهم واردد كيدهم في نفورهم وحل بيننا وبينهم واقنع إياهم بما شئت وكيف شئت وعما شئت بحولك وقوتك وقدرتك وسلطنتك يا رب العالمين. اللهم وافعل ذلك بمن استأمل واجعلهم حكاما في بلادنا يا رب العالمين. وكل من ضارعهم وشايعهم مرض بفئله من الأسكر والشرطة والمخابرين وزعماء التقليد وأصحاب الطرقات الضالة وجماعات التكبيرية ومن دسوا فينا من العيون. اللهم مثل بهم واجعلهم إذا الغريب. اللهم اجنا شرورهم. اللهم إنا عليهم ولا تلئهم علينا. اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا. اللهم صلدنا عليهم ولا تسلد علينا ولا تسلدنا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء. اللهم اضطبنا. اللهم لا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين ولا تمكنه رقابنا يا رب العالمين. اللهم أنذر الكفرة الذين يصدون عن كتابك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. واغفر لنا يا رب وللمؤمنين والمؤمنات وأوصهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم إلى الحق. اللهم ارحم عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Allah'a emanet olun.